الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه نغا ina fahimce tambayarka alan guburo ma'ana hadisin yayi bayani kan kusufin rana bai na wata ba kake nufi ko kuma na wata ka taba gani na rana baka taba gani na wata ba haka Allah to zai yi inda ka rayu na watan bai taba aukuwa ba amma ni na noticing din na wata har sau biyu ko uku anan ma an yi ko yawa a masallacin nan ma an taba yi to zai yi inda kake rayuwa galibi sai ya zama na watan bai auku ba na ranan da ya auku dan za a iya yin kusufi anan ba a yi a Niger ba za a iya yi a Niger ba a yi anan ba iko ne na Ubangiji subhanahu wataala ya hukunta a yi a wani guri kuma ya hukunta wani guri ba a yi ba yanzu ai aya ce tunda annabi ya ce aya ce cikin ayoyin Allah Allah zai iya saukar da ayarsa a can bai saukar anan ba wannan yanzu wannan gobarar dajin ba ga ta ta auku ba a Amurka ba ta auku ba a Najeriya to duka ayoyi ne na Ubangiji subhanahu wataala musulmi shi yake gane amma wanda ba musulmi ba sai yayi talalume cikin duhu yana wahala amma musulmi yana aukuwa zai gane kuma zai kokarin samun mafita ta gurin da ayat ta zo shine gurin Ubangiji subhanahu wataala amma duka yana faruwa zamanin annabi dai na watan bai faru ba shi yasa galibi hadisan da ake kawowa suna magana ne kan na rana to amma annabi tunda ya zo da hukunci game da hukuncin ya tashi bayani sai ya kira rana da wata kenan duka hukuncin ɗaya ne sawa'un na ranan ne faru a zamanin sa to fa in ya na watan ma ya faru duka hukuncin ɗaya ne da na ranan da watan da abu ɗaya ne sallah ake yi mai tambaya yana cewa a cikin wannan hadisi da muka karanta an ambaci abubuwa guda huɗu idan kusufi ya auku na farko a yi ta'addu'a sannan kuma abu na biyu a yi kabbara abu na uku a yi sallah abu na huɗu a yi sadaka to abin da yake tambaya tunda an ce a yi addu'a a yi kabbara sannan kuma a yi sallah a yi sadaka to kuma an ce in an shiga sallah kar a yi sallama sai ya yaye to ne za a fara gabatarwa ka Al-Ibrahim ya ce wasu su yi wannan wasu su yi wannan na to kaga ka ba da point yanzu macen da ba ta sallah misali tana cikin jinin al'ada ita sai ta tare muku bangaren sadaka ku kuma yana faruwa kawai ku shiga sallah ita kuma in ta yi sadaka sai ta yi ta ambatan Allah kaga ita ta rike guda biyu ta can ku kuma nan kun shiga sallah to sallar ta kunshi kabbara ta kunshi addu'a ta kunshi sallah kaga ku anan kun hada uku kuna addu'a kuna kabbara kuna sallah kenan duka ukun za ku iya yin su at once sadaka kuma wacce batta sallah sai ta yi zaka iya wakilta matarka ta muku sadaka kai kuma ka tafi sallah musamman wacce batta sari kaga 2 in 1 ke to amma wannan wata mafita ce aka bamu amma kaddari babu wannan mafitan a ce lokacin da ya faru duk mata suna da tsarki duk da zai wahalan haka ne fa a ce duk suna da tsarki mukaddar haka to abinda dai aka fi so a fara gabatarwan shine sallah koda ya washe in an kidar ayi sadaka bata bace ba saboda malamai suna cewa bala'i da wanda yake shirin zuwa da wanda ya sauka sadaka in an yi Allah na mayar da bala'i yanzu tunda ya washe da kuka idar da sallah ba ku da tabbacin ba zai sake dawowa ba ku ta sadaka dan kar ya sake dawowa saboda alama ce cikin alamomi na tashin alkiyama kar kiyama ta tashi ba a shirya ba da galibi dan adam kiyama tana zuwa masa bai shirya ba ne mutuwa za ta zo ba a shirya ba tunda buri ne da dan adam annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce laukana libni adama wadiyan min zahabin labtagha wadiyan thalithan wala yamla'u fahu illa turab da a ce dan adam yana da kattikattin ramuka guda biyu cike da zinari, wannan mallakinsa ne. Idan ya daga zinari ɗaya siyar sai ya yi bukatu na miliyoyi kaza, amma kuma tare da haka zai burin a ce ina ma a ce yana da rami na uku na zinari. Idan ya samu ramuka guda uku zai buri ina ma a ce hudu ne. Idan suka kai hudu zai buri ina ma a ce biyar ne. In suka kai biyar zai buri ina ma a ce shida ne. Ba abin da zai yanke masa burinsa sai mutuwa. Shi ne, ko da ramukan zinari da yake da su sun kai dubu, zai burin ina ma a ce dubu biyu ne. Inda yana da dubu biyu zai burin ina ma a ce dubu uku ne. In miliyan ɗaya yake da shi zai burin ina ma a ce miliyan biyu ne. Dan adam baya koshi da abin duniya, duk yanda ya tara dukiya, ko da a ce duk duniya ba wanda ya kai shi kuɗi, burin nan fa ba zai gushe yana tare da shi. A ce ya fi kowa miliyoniya ne, duk duniya ba wanda ya kai shi. To za ka ga irin wannan mutumi faɗi tashinsa na neman kuɗi, kai da kake talaka futuk ya fi naka. Sai hana kansa bacci akan naira dubu ɗari, gashi a duniya ana can ba wanda ya kai shi kuɗi. Sai aka wayi gari yanzu maimakon kuɗin su masa hidima, shi yake hidima wa kuɗin, wahala yake wa kuɗin, amma shi bai huta ba. Kaga irin wannan kuɗi ba alheri ciki, sharri ne. Shi ne abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana cikin hadisi. Ya ce duk wanda Allah maɗaukakin sarki shi ne hannunsa, ma'ana yadda za a yi ya yi rayuwa wacce Ubangiji ya yarda da ita, ya koma yana cikin ƙarƙashin yardar Ubangiji, to Ubangiji zai sa masa wadatarsa a cikin zuciyarsa. A duk lokacin da ka ganshi sai ka ɗauka a asusunsa yana da dubu ɗari kaza, alhali shi ko dubu ɗaya ba shi da shi a asusunsa. Saboda me? Saboda wadatar da Ubangiji ya sa masa. Shi ne la yas'alunan nasa ilhafa, ta'rifuhum bisimahum la yas'alunan nasa ilhafa. Ba sa tambayan mutane komin kashin abu, ba sa tambayan su. Saboda me? Saboda wadatar zuci. Yahsabuhumul jahilu aghniya'a min at-ta'affufi, ta'rifuhum bisimahum la yas'alunan nasa ilhafa. Ba sa roƙon mutane, ba sa tambayan mutane. Yanayi da Allah hukunta musu sun yarda, sun sallama, sun amince, sun miƙa wuya a ciki. Wanda bai san yanayin da suke ciki ba, in ya gan sai ya ɗauka ma wadata ne. Amma kuma ta kilma ya wuni bai ci ba. Saboda mai mina ta'affuf, saboda kame wasa. Baya nuna mutane yana cikin matsi, baya nuna mutane yana cikin damuwa, baya yawan ƙorafi, baya yawan kokawa. Kawai duk sanda zaka ganshi, zaka ganshi ya fito tsaf-tsaf. Ko da kwana uku ya yi ba ko taro a aljihunsa, amma ka ganshi sai ka ɗauka ya aje wasu dubbai a asusun ajiyansa, su tansa ma kare yake da abinci, amma shi kuma wataƙil ko kwa hatsi ba shi da shi. Ta'rifuhum bisimahum, daga cikin alamominsu la yas'alunan nasa ilhafa, ba sa roƙo, ba sa tambaya, wani ban mana naira 50 ku taimaka min mana, ba a ɗora tukunya a gidana ba, ina fama da jinya, zan sayi magani. Ba sa haka, ba ɗabi'arsu ba ce. Na tambaya ta gaba yana cewa assalamu alaikum, gafarta malam. Ina son a haska min fassarar addu'ar da kake a wani lokacin ruka karatu. Allahumma munzil al-kitab wa mujiri as-sahab wa hazim al-ahzab, ihzimhum wansurna alayhim. Wannan addu'ar addu'a ce da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake yin ta a lokacin da yake fuskantar abokan gaba, ko kuma abokan gaba suke fuskantarsa, suke kulla masa kaidi da makirci da makida. To annabi yana wannan addu'ar dan neman taimakon Ubangiji ya mayar musu da kaidinsu da sharrinsu. To ni kuma dalilin da yasa nake wannan addu'ar ko shakka babu musulmi a wannan kasan suna fuskantar kalubale mai girma ta bangaren abokan gaba. Abokan gaba na waje da ciki gaba sun yi ca suna shirin murkushe musulmi a cikin kasan nan tamu ta Najeriya. To shine naga lokaci yayi da ya kamata mu rungumi wannan addu'a ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, wannan kaidi da sharri da makirci da bita da kulli da makiya musulunci ke bin yan Najeriya musulmi da ita, Allah ya mayar da ita. To haka annabi yake a duk lokacin da ya fiskanci shiri na gamawa da musulmi a zamaninsa ko ruguza musulmi ta bangaren abokan gaba, to yana yawaita yin wannan addu'a din. Allahumma munzila alkitab, ya Allah wanda ya sassaukar da littafi. Littafi a nan gurin malamai suka ce ismu jins, suna ne na jinsin littafi ba littafi ɗaya ba. Kenan shi ya saukar da littafin At-Taura, shi ya saukar da littafin Injila, shi ya saukar da littafin Al-Qur'ani, shi ya saukar da littafin Zabura. To annabi yana roƙon Allah wanda ya saukar da wannan shari'a, shari'ar da annabawa suka zo da ita, shine ma'anar Allahumma munzilal kitab, ya Allah wanda ya sassaukar da littafi ba littafi ɗaya ba, littattafai daban-daban na annabawa daban-daban. Wa mujriyas sahab, ya Allah mai tafiyar da gajimare. Wannan yana nuna ikon Allah ya aikata abin da ya ga dama tunda shi ke tafiyar da gajimare. Gajimaren nan da ka ganshi a sama yana tafiya, wake tafiyar da shi shine Allah. To yanzu mai buwaya mai ikon tafiyar da gajimare, yanzu annabi yana roƙonsa da ikonsa da buwayarsa da isansa da iyawarsa. Wa mujriyas sahab, wa hazimal ahzab, mai tarwatsa rundunar kafirai. Allah shine mai tarwatsa rundunar kafirai. Wa maramaita idramaita walakinna Allah rama walakad nasarakum Allah fi mawatin kathiratin wa yawm hunain iz a'jabatkum kathratukum fadaqat alaykum al-ardu bima rahabat thumma wallaytum mudbiri. Duwata nasara da suka samu a fagage daban-daban, Allah ne ya bada wannan. Walakad nasarakum Allah bi badrin wa antum adilla. To anan hazimal ahzab, Allah shine mai tarwatsa runduna ta kafirai, komin karfin kafirai, komin yawansu, komin dabararsu, komin iliminsu, komin gogewarsu a yaki. Yanzu yakin da ake ba na direct bane, indirect ake yakanmu, ana mana yaki ne indirect. To komin dabarar makiya musulunci wajen yakar musulmai, koda ba yakin gaba da gaba ba, to Allah yana da ikon ya tarwatsa su. Shine hazimal ahzab, ihzimhum, ya Allah ka tarwatsa su. Duk wasu munanan manufofin su, ya Allah ka tarwatsa, shine ma'anar wannan addu'ar. Duk wani wanda yake da mummunar manufa akan musulmai, duk wani wanda yake da mummunar manufa akan musulunci, Allah ka tarwatsa manufarsa. Allah ka tarwatsa su, shine Allahumma ihzimhum, shine ya Allah ka tarwatsa su. Shine wa hazimal ahzab ihzimhum, sai a ƙarshe annabi sai ya ce wansurna alaihim, ka ba mu, ka taimake mu, ka agaza mu mana a kansu, ka ba mu nasara a kansu, mu zama mu ne masu nasara, su kuma su faɗi ƙasa warwas. To shi yasa ni da naga wancan gobarar na ce watakil addu'a mu ce, tunda yana daga cikin tarwatsa abokan gaba, kuma mun ɗau lokaci muna addu'a. Zai iya yiwuwa akwai sabubba da dama ta yi addu'a amma tana ci, tunda waɗannan kafiran yamman nan ba su da kirki, suna nan suna ta tsare-tsare na zalunci, na kaidi, na ganin sun ruguza duk inda musulunci yake kai kawo, duk inda musulunci yake functioning, suna da tsari da target da planning su ga sun durƙusar da wannan yankin, saboda musuluncin ba sa san su. Saboda haka dole ne mu yi ta'addu'o'i, ba mu da wani abu da ya wuce addu'a, saboda ƙarfinmu bai kai nasu ba. Suna da ƙarfi, suna da dabara, suna da gogewa, amma kuma duk wani ƙarfinsu na banza ne, tunda mu muna da Ubangiji. Duk abin da suke da shi a banza ne, mu muna da Ubangiji. saboda ba abin da zai faru sai da ikon sa. To wannan shi yasa muka yawaita yin waɗannan addu'o'i, saboda Allah ya rusa mana boyayyun manufofinsu waɗanda suke da su na ganin sai sun rusa musulmi, sai sun rusa musulunci a yankunan da musuluncin yake samun bunƙasa da ci gaba da haɓaka. To shi ne yasa muka yawaita yin wannan addu'a ɗin, kuma a gurare da dama muke kwaɗaitar da mutane su yawaita yin hasbunallahu wa ni'mal wakil. Duk wanda ya yawaita yinsa, to taimako da agaji da ɗauki na Ubangiji yana nan tafi, ko ba jima ko ba dai. Misalai da dama kuma sun tabbatar da haka. Annabi Ibrahim alayhi salam lokacin da aka jefa shi cikin wuta sai ya ce hasbunallahu wa ni'mal wakil. Da ya faɗa haka, Allah ya ce kulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Saboda faɗin hasbunallahu wa ni'mal wakil da ya Allah sai kawo masa agaji, wutar da aka jefa shi Allah ya mata umurni tunda halitta ce tasa shi yake da iko a kanta, ya ce mata ta zama mai sanyi kar ta kuskura ta kona shi. Kuma abin da ya faru ke Annabi sallallahu alaihi wa sallama da aka zo ana kokarin firgita shi a razana shi bayan an kare yakin Uhud, aka ce ga can mushrikan Makka fa da suka raunata ka, suka raunata sahabbanka, suka kashe maka wasu cikin sahabbanka, sun yi aniyar juyowa su zo su gama da ku gaba daya. Alladhina qala lahumun nasu inna an-nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Ga can fa mutanen Makka nan fa sun yi shirin juyowa za su zo su gama da ku, ku ji tsoro ku san tayi hakan. Fazadahum imana, maimakon su tsorita tunda sun san Allah ne mai yi, shi ne mai ƙarfi, yafi kowa ƙarfi, duk ƙarfinka kana kasan Ubangiji. Kawai sai suka ce hasbunallahu wa ni'mal wakil, ai Allah ya isan mana kuma madalla da wakilin a duk abin da muka sanya gaban mu. To anan sai suka ji ƙarfin gwiwa, suka ji cewar ko da ma sun fita ba za ma su bar mushrikan su zo su ricike su ba, ba yadda mushrikan suka iya da su. Fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadl, take suka fita. Annabi ya ce ma wanda bai je Uhud ba ban yadda ya bi mu ba, duk wanda ya je Uhud ya zo mu fita mu je mu same su, kar ma mu bari su su zo su same mu a Madina, mu je mu same su saboda muna da Allah. Fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadl lam yamsasum su'un wattaba'u ridwanallahi, da suka fita babu wani abu da ya same su mumuna. Waɗancan sai Allah ya sanya tsoro a zukatansu saboda Annabi sun ce hasbunallahu wa ni'mal wakeel, sai suka gagara juyowa, sai suka juya suka koma Makka. Shine ma'anar hasbunallahu wa ni'mal wakeel da kuma tasirin faɗin sa a lokacin da bawa ya fuskanci kalubale musamman na abokan gaba, tun daga annabawa duka sun lazumci hasbunallahu wa ni'mal wakeel. To duka waɗannan suna da muhimmanci sosai musamman a wannan zamani da muke ciki, da kafurai suke kokarin su ga sun durkusar da mu, suke kokarin ganin bayan mu. Wallahu ta'ala a'lam. Wa alaikumus salam. Na'am. To ka dan ji hankali na Malam Shehu. Malam Shehu ya ce yana so a ƙara fito masa da sadakar. Wace irin sadaka ce ka? Irin sadaka ce da za a bada 5 ko 10 wa mabarata a kan hanya, ko kuma wata sadaka ce ta musamman? Sadaka tana da baki, da kaɗan ɗinta da mai yawanta duka sadaka ce. Sai dai akwai wani abu guda kafin in dawo kan wannan tambayar taka Malam Shehu. Idan an ce sadaka sai ka ga an sai ƙarago ko kosai, ko har gara kosai ma za a ce abinci ne, sai ka ga an sai ƙarago, an zo ana raba wa almajirai bibbi-bibbi, ko a zo ana raba wa yara. Wannan ba sadaka ba ce. Mun san me ma'anar sadaka. Wannan ihsani sunansa, ba sadaka ba. Ko da ka yi niyyar sadaka ba za a kalle shi a matsayin sadaka ba. An ce innamal a'malu binniyat, ko sadaka ita ce abin da za ka ba wa mutum ya amfana da shi, ita ake kira sadaka. Abin da za ka ba wa mutum ya amfana da shi, misali abinci ko kuma kuɗi. Duk wanda ka ba shi sadaka na abinci zai amfana da shi, duk wanda ka ba shi sadaka na kuɗi zai amfana da shi, duk wanda ka ba shi sadaka na sutura zai amfana da shi, ka ba shi sadakan gida, ka ba shi sadakan abin hawa, duka wannan abin amfani. Amma ƙarago, shi yasa na ce har gara ƙosai ma. za a iya daukan sa matsayin abinci da dan sauki akan karago. To wannan kuma abu ne da ya darsa a kwakwalwar malam Bahaushe. Idan wai ana wata fitina ta zo sai a zo a sayi karago, sai a rarraba ko almajirai ko yara, wannan ba sadaka bace. Ne cire kuɗi ka sayi abinci ka ba mabukata, ko kuma ka duba miskini ka dauki 500-200 ka bashi gwargwadon karfinka, ba dora mu abin da karfinka. Malam Shehu, ko naira 5 ka bari in abin da ka mallaka kenan, Allah ya karba. To amma misali cewar wa mabarata akan hanya, wannan baran da wasu suka dauke shi a matsayin sana'a abun kushewa ne a shari'a, wasu sun dauke shi a matsayin sana'a. Annabi sallallahu alaihi wasallama sahabbansa sun masa mubaya'a akan ba za su tambayi kowa komai ba. Idza sa'alta fas'alillah, annabi haka yace, yace wa ibnu abbas idza sa'alta fas'alillah, in zaka roka roki Allah karka je kai ta roƙon mutane. Wasu kuma sun maida roƙon mutane ya zama musu sana'a, sun mance da Allah, ba sa roƙon Allah sai dai roƙon mutane. Yanzu akwai wani lafazi da almajirai suke amfani da shi wanda akwai kuskure ciki, Allah ya ba ku musamu. Shi almajirin Allah baya san shi ne da ba zai bashi ba, Allah baya san almajiri da ba zai bashi ba, sai ya ce Allah ya ba ku musamu. Kaga wannan lafazi akwai kuskure ciki. Da kai almajiri da kake bara, da shi wanda kake baran gunsa duk bayin Allah ne, kuma kowa Allah zai bashi rabonsa. Ma min dabbatin fil ardi illa ala llahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabin mubin, babu wata halitta da take kai kawo abin kasa face arzikin ta na gurin Ubangiji. To ta za kai ka zo kana cewa Allah ba ku musamu, samun ku shine namu, kenan shi ba zai taba samu a gurin Allah ba, sai ku in kun samu a gurin ku ya samu. Haka wannan akwai muna nazatuwa Ubangiji, ko da zai baranto amma su daina amfani da irin wannan lafazi. Akwai kuskure ciki, akwai muna nazatuwa Ubangiji, cewa ku ne Ubangiji ya zaba ku zai bashi ba zai bashi ba, wannan muna nazatuwa Ubangiji. Kowa Allah zai bashi, kowa bawa ne na Allah, kuma dukkan mu Allah yana son mu, tunda mu halitta ne na Ubangiji. Ta yaya za a yi Allah ya halicci abu baya so? Ku kwatanta ku ga. Yanzu waya ce ka je ka fidda kudinka ka siya, bata zama mallakin ka ba. To yanzu za a ce ba ka san wayan nan, kai ka mallake ta ba, abun hawa ne ka je ka siyo, ya zama me mallakin ka. Za a ce ba ka san abun hawan nan. Wannan misali ne ma nayi akan halittu, ina ya ga mahalicci da abun halitta. Shi fa ya halicce mu fa, da kansa ya halicce mu, kuma ya za a yi halicce mu baya san mu? Ba zai yi Allah ya halicce mu baya san mu ba. Shi yasa zaka ga kafiri Allah ne ya halicce shi, ya ce ya yi, ya ki ya yi, kuma tare da haka yana cin abincin Ubangiji. Zai sa suturar Ubangiji, ya tafi akan ƙasar Ubangiji, bai nemo tasa ƙasar ya tafi akan ta ba. Iskar da zai shaka ta Ubangiji ce, saman da ta rufe shi duka ta Ubangiji ce, kuma ya saba Ubangiji abin da Ubangijin ya ce ya ki ya yi. Amma kuma yana rayuwa ran ma da ke jikinsa na Ubangiji, lafiyar da take jikinsa na Ubangiji ne, in ya ga dama sai ya cire lafiyarsa. Saboda haka mu kyautata zatowa Ubangiji. Wannan barace-barace da wasu suka ɗauke shi sana'a, wannan kuskure ne mai girma. Akwai muna na zatowa Ubangiji subhanahu wa ta'ala na farko kenan, sannan na biyu kuma roƙon mutane da ake ba shi annabi ya ɗora mu a kai ba, ya ɗora mu a kan mu roƙi Allah. Ya ce idza sa'alta fas'alillah, in za ka roƙa roƙi Allah, kar ka roƙi wani Allah. Wasu kuma sun ɗauki roƙon wani Allah, wannan shi ne sana'arsu. To saboda haka babu laifi in ka tashi wanda ya yi roƙon ma ka bashi ba laifi, wanda bai yi roƙon ba ma ka bashi. Don duka wa at'imul qani'a wal mu'tar, in kun tashi ciyarwa daga sadakanku, ku ciyar da alqani'a, shi ne wanda yana cikin matsi, yana cikin kunci na rayuwa amma ba zai iya roƙo ba, to ku ciyar da shi. Da kuma wanda zai fito ya roƙan shi ma ku ciyar da shi. Saboda haka ko ka ɗau 5 ko 10 ka ba masu baran da niyyar sadaka, Allah ya gani kuma ya karɓa maka 20-50 gwargwadon ƙarfinka. Wani zai iya ba da 1,000 saboda yana da kuɗin da yawa, wani kuma ba zai iya ba da sama da 100 ba, wani ba zai iya ba da sama da 50 ba, kowa gwargwadon ƙarfinsa. Sadaka batta kaɗan batta yawa, wani zai iya ba da 100,000, wani ma miliyan. Amma wani ya tara miliyoyi 5,000 ba zai iya cirewa ba, ya danganta ga imanin mutum da takawarsa da kuma yadda yake kallon falalar sadaka ɗin. Allah ya datar da ku. abubuwan da muka faɗa na dadai Allah ba mu ikon amfana da su, abubuwan da muka faɗa bisa kurakurai ko kuma tuntuban harshe Allah madaukakin sarki gafarta mana. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da sunayensa kyawawa da siffofinsa madaukaka wannan karatu da muka yi Allah ya sa ya zama mai amfani gare mu duniyar mu da lahiranmu. Allah ya karba daga gare mu, Allah ya sanya shi cikin kyawawan ayyukanmu, Allah ya nauye mizaninmu da shi. Muna tawassuli da wannan karatu da muka yi wajen roƙon Allah subhanahu wa ta'ala biya mana bukatunmu. Duk wani mai bukata cikin mu Ubangiji ka biya masa bukatarsa. Duk wani wanda yake da damuwa a cikin mu Ubangiji ka yaye masa damuwarsa. Duk wani wanda yake fama da jinya Ubangiji ka bashi lafiya, ka sanya jinyar sa ta zamanto kafara gare shi. Ya Ubangiji ka amintar da mu a cikin wannan kasa ta mu, ka sanya albarka cikin rayuwarmu. Wannan gari Ubangiji ka sanya albarka cikin sa, ka sanya albarka cikin wannan jiha, ka sanya albarka cikin wannan kasa. Ya Ubangiji ka zaunar da mu lafiya, ka zaunar da kasar mu lafiya. Ya Ubangiji ka shiryar da shugabanninmu. Ya Ubangiji ka dora su akan tafarki wacce take ta dadai, ka sanya tausayin talakawan su cikin zakatunsu. Allah ka daukaki musulunci da musulmi, ka kaskantar da kafirci da kafirai. Ya Allah duk inda musulmi yake ka kai masa doki da agaji. Duk wani shiri na ganin an dankwafar da musulmi ko musulunci, ya Ubangiji ka sanya katangan karfe tsakanin wannan shiri da musulmi. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين يا رب العالمين ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وعاف مبتلانا وانصرنا على من بغى علينا. Akwai dan malam shehu da yake fama da jinya, ya Ubangiji muna roƙonka da wannan karatu da muka yi ka bashi lafiya. Ya Allah ka bashi lafiya, Allah ka yaye masa wannan jinya tasa, Allah ka tashi kafadin sa, Allah ka yaye masa wannan jinya da sauran majinyatan musulmi. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum.